Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfido Hashim Gomez da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Asabar 1 ga watan Mayu. Bayan labaran duniya za a ji cewa an yi bukukuwan ranar ma'aikata ta duniya a jamhuriyar Nijar kamar yadda aka yi a akasarin sauran kasashe.
A can Chicago ma'aikata sun ka tashi da dadincin kansu wajen su nemi incin kansu an ka kakkashe su an ka bubbuge su.
Za kuma a ji inda aka kwana game da batun bukatar kasar Jamus ta mayar ma Najeriya wasu abubuwan tarihi.
Watan an zo an sace su an tafi da su ne a lokacin da Turawa mulkin mallaka suka shigo kasarmu suka zo Benin.
Kamar kowace ranar Asaba, yau ma muna tafar da shirin amsoshin tambayoyinku. Za a ji labaran wasanni, sannan za a kuma ji shirin tasirin Ramadan a wurin matasa. To amma kafin nan, ga Sarfido Hashim Gumal da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran duniya. A karan farko sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus a India sun wuce 400. Sabbin kamuwa da cutar da aka samu a cikin awanni 24 da suka gabata an samu mutum 401,993 a cewar ma'aikatar lafiya ta India a yau Asabar. Jami'an kiwon lafiyar jama'a sun yi amanna cewa yawan sabbin kamuwa da cutar watakila ya ninka sau biyar. Kwayar cutar ta nuna mana cewa idan aka batta za ta yaɗu cikin al'umma, inji babban masanin cututtukan masu yaduwa na Amurka Dr. Anthony Fauci a wata hira da jaridar Indian Express. Ya ci gaba da cewa idan ba ku mutunta ikon cutar na haifar da mummunan illa ba za ku shiga cikin matsala. Fauci ya ba da shawarar yin kulle a India. Ya ce a zahiri idan aka yi kulle za a kasance saurin yaduwar cutar zai yi kasa. Babu wanda yake son kulle kasarsa, amma idan aka yi hakan ne kawai na tsawon makonni kaɗan za a iya samun tasiri matuƙa kan annobar cutar. Mutane 18 ne suka mutu a safiyar yau Asabar a lokacin da wata gobara ta tashi a sashen kula da masu cutar coronavirus a wani asibiti da ke yammacin India. Hukumomi sun ce an ceto marasa lafiya 30 daga gobarar a wani asibiti da ke Bruch a jihar Gujarat. Fiye da mutane 700 aka kama a kasar Chadi biyo bayan zanga-zangar da aka yi a wannan makon akan sabuwar gwamnatin soja karkashin jagorancin ɗan shugaban kasar da aka kashe Idris Deby Itno a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Juma'a. Ƙungiyoyin fararen hula na sake sabunta kiraye-kirayen da aka gudanar da ƙarin zanga-zanga a ƙarshen mako a kasar. Rikici ya kunno kai bayan kisan Deby wanda aka zargi ƙungiyar 'yan tawaye da yanzu ke barazanar hamɓar da gwamnatin kwankwariyar. Mai magana da yawun ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Masa Mutado ta ce ba a san adadin mutanen da aka kama ba bayan zanga-zangar a ranar Talata ba, kuma ana ci gaba da tsare su. Jimillar ƙananan yara 125 ne da ke hanyarsu ta zuwa Turai na daga cikin waɗanda hukumomin Libya suka kame a wannan makon a gaɓar tekun Bahrain, inji hukumar kula da jin daɗin yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a, inda ta ƙara da cewa mafi yawansu an kai su wuraren da ake tsare da su. Yaran waɗanda ke gujewa yaƙe-yaƙe da talauci ta hanyar jirgin ruwa mai hatsari zuwa Turai sun haɗa da yara ƙanana 114 waɗanda ba sa tare da masu kula da su, inji Yusuf a wata sanarwa. Sanarwar ta ƙara da cewa mafi yawan waɗanda aka kubutar ɗin an tura zuwa cibiyoyin tsare mutane da ke Libya a cikin mawuyacin hali, kuma suna da ƙarancin ruwan sha da ayyukan kiwon lafiya. Kusan yara 1,100 ke waɗannan cibiyoyin. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar, ɓangarorin da ke yarjejeniyar nukiliya Iran za su sake komawa kan tebur a zagaye na uku na tattaunawar a Vienna da nufin dawo da Amurka cikin yarjejeniyar. Yarjejeniyar wacce ke daƙile shirin nukiliya Iran don samar da sassaucin takunkumi ta kasance cikin wani hali na rayuwa tun daga lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya fice a shekarar 2018.
Sarfi Hashim Gumel aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai fara kai mu da Huriyar Niger, inda aka yi bukukuwan ranar ma'aikata kamar yadda ya faru a galibin sauran kasashen duniya. Daga birnin Kwanni ga Haruna Mamman Bako da rahoton.
Da aka gudanar da sallan ma'aikata ta duniya a jamhuriyar Niger kenan a yau, sai dai wannan na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin kasar suka yi gargadi da a takaita haɗuwar jama'a ta la'akari da kasancewar yankuna da dama na kasar a cikin dokar ta ɓaci saboda dalilan tsaro da ke barazana a duk zagayen kasar da ma allobar coronavirus. An yi faretin ƙungiyoyin ma'aikata daban-daban a dukkan faɗin kasar, inda a garin birnin Kwanni magatakardar ofishin shugaban gundumar birnin Kwanni shine ya jagoranci sallar ma'aikatan tare da rakiyar magajin garin birnin Kwanni da shugabannin rundunonin tsaro. Bayan daya daga cikin shugabannin kungiyoyin kwadago biyar da gwamnatin kasar ta amince da su ya yi jawabi da gabatar da koke-koken su wa hukumomi na tuntube shi game da wannan sallar ta yau ta ma'aikata.
Ni dai Alhaji Idrisa ne, magatakarda na kungiya CDTN, Confederation Democratique des Travailleurs en Kwanni. Alhamdulillah wannan sallah dai mun dade mu ya tsare-tsaren ta tunda ta shekara ce yau shekara 135 kenan muka wannan sallah. Kenan wannan sallah kuma kun san abin da ya samu kayin ta gogon maya ne an kai a can Chicago. Kenan ma'aikata sun ka tashi bidaddin cin kansu, kenan wajen su nemi incin kansu an ka kakkashe su an ka bubbuge su. To wannan abin ne yayi muna bakin ciki. Kenan shekara dut in ta kewayo preme rana ta yau, kenan sai mun gwadi wannan bakin cikin da an kai wannan waɗannan ma'aikata. Kenan kuma mu ya neman hakkinmu, kenan ko da yaushe hakkinmu ne muka nema kun ba mu ja baya, ko da yaushe mu ya cikin kukuwa cikin hagen yaki.
Sai dai fa tsofaffin ma'aikata da suka halarci wannan sallar ta ma'aikata ta yau sun yi kira ga sabbin hukumomin kasar ta jamhuriyar Niger da su agazawa ma'aikatan kasar da suka ce suna cikin wahalar gaske.
Ni ne Isufu Adamu, coordinateur départemental CNT Kwanni à la retraite depuis 2020. Mutane suna wahala sosai ba ma kadan ba, amma tana yiwa magani in changement yana yi tun da jiya bi magana da yayi wannan yana yiwa ko mutun ne wanda yana yi taushe sosai Niger magani yanda zai aiki.
Yanzu da ma'aikata suna jiran wannan sabon gwamnatin sabon shugaban kasa a cika musu alƙawari.
Mu yanzu le syndicat abin nan da suke yi coordinateur retraite don ka abin da ake so da gwamnati, in dai gwamnati yana so peace bila haikai kai wannan ya shirya da syndicat ya shirya da mutane. Tunda gwamnatin bai shirya da sindika ba, dole ne ana yi grave ana yi grave saboda mi saboda ma'aikata. In babu kudi ma'aikata babu samun kudi, don ko babu wani motsi.
Sallar ta ma'aikata ta wannan shekara ta zo ne a cikin azumin Ramadan da ma dimbin zafin da ake rakakawa yanzu haka a jamhuriyar ta Niger da cutar coronavirus da hauhawar farashin kayan masarufi a irin wannan lokaci na rani. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna. Daga jamhuriyar Niger kuma bari mu ketara Najeriya, inda a ci gaba da kokarin da kasar ke yi na mayar da kayan tarihinta da suka samu kansu a wasu kasashen duniya saboda dalilai iri-iri, ta shiga tattaunawa da mahukuntan wuraren da aka ajiye irin waɗannan kayayyakin tarihin. Na baya-baya da aka yi irin waɗannan tattaunawan da su sun haɗa da wasu hukumomi a ƙasar Jamus, shugaban hukumar kula da gidajen ajiye kayan tarihi na Najeriya Profesa Abba Tijani ya yi bayani ma Madina Dauda a wata hira ta musamman da suka yi kamar haka.
Wayannan kayayyakin tarihi na Benin ne wanda mutanen Benin ne suka kera su, watan an zo an sace su an tafi da su ne a lokacin da Turawa mulkin Malaka suka shigo kasarmu suka zo Benin, sai suka samu mutanen sai suka yake su sai suka samu wayannan abubuwa din sai suka tafi da su a watan lokacin 1897 1897 kenan. To da suka kwashe su suka tafi to a wannan lokacin sai suka je suka wasu suka kyakkyautar, wasu suka sassayar, wasu kuma suka je suka kai wa shugabannin su a zaman da kyauta ne da suka zo da shi daga kasar Africa. So wannan abin yazo ya yadu a kasan Europe sai wasu su suka shiga kasan Jamus, wasu kuma a Britania, wasu kuma dai a wasu kasashe na Europe. So suna nan dai da yawa haka har zuwa wannan lokaci.
Najeriya ce ta nemi a dawo da su ne ko dai kasar Jamus ce ta ga damar mayar da su a kashin kanta?
Dama ai mu ne da abu, su suka zo suka ɗaɗɗauke mana, so ai ba su da niyan dawo mana da su. So mu ne muka zo muka nema muka ce a dawo mana da wannan kayayyakin mu na tarihi, don muna buƙatar su a nan, mutanen mu ma su sani su gani, saboda in ya so su Turawan za su zo kasar mu sai su gani, saboda mu ma mu samu dan kuɗaɗe dai na tafiyarwa haka da sauransu, kamar da su ma in suka je ai biya ake a shiga ga wayan abubuwa din.
Menene darajar waɗannan kayan tarihin ne?
To waɗannan kayakin gargajiyan nan watan an kera su ne a lokacin da mutane suke amfani da shi wajen abubuwan su na al'adun gargajiya, da yake su mutanen Benin suna da karama ma sarakunan su. So za ka ga waɗannan abubuwan nan da duk da ake da wajen karama sarakuna ne.
Shugaban hukumar kula da gidajen adana kayan tarihi na Najeriya, Professor Abba Tijjani kenan a hirarsu da Madina Dauda. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na uku na amsoshin masu sauraron mu da dama da suka yi tambayoyi kan batutuwan da suka shafi azumin watan Ramadan, da kuma kashi na biyu na amsoshin wasu masu sauraron mu da dama su ma da suka yi tambayoyi kan tarihin marigayi shugaban Chadi Idris Deby wanda aka kashe ranar Talata 19 ga watan Afrilu. To idan dumbin masu sauraron mu da suka yi tambayoyi game da watan azumin Ramadan, kama daga ma'anar azumin da abinda ya dace mai azumi yayi, zuwa waɗanda azumin ya wajaba a kansu da aka sun haka da dai sauransu na saurare, ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, da kashi na uku na amsoshin da yake baku, inda zai dora kan dalilan fifikon goman ƙarshe kan sauran ranakun.
Sa'annan kuma tambaya aka sake cewa me ya bambanta goman ƙarshe da sauran ranaku na watan azumi na Ramadana. To babu shakka akwai bambanci da yawa, domin a cikin wannan goma ta ƙarshe din ne na Ramadana, na farko ake samun wannan dare na Lailatul Qadri, wanda dare ne wanda yake Allah ya sanya abubuwa na ban mamaki na al'ajabi da kuma baiwa a ciki, wanda idan mutum ya dace yayi ibada ko da raka'a biyu ce ta sallah, ko kuma ya karanta alqur'ani ko da a ce sura ɗaya ce ko rabin sura ko abin da ya sauka gare shi, ko ya dace a wannan lokaci ya kebe yayi istighfari ko yayi hailala ko yayi wani abin da Allah yake umurtarsa ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallama, to za a rubuta mishi lada kamar da Allah ke faɗi a cikin alqur'ani mai girma, bismillahir rahmanir rahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Kaga wannan yana karantar da mu ma me ake kira Lailatul Qadr in tukunna, sai ce Lailatul Qadr khairun min alf shahr, dare daya na Lailatul Qadr din nan khairun shine mafi alkhairi, min alf shahr daga ainihin wato watanni guda dubu. Yau in kai lissafi wata dubu a kalla zai baka shekara 83 da wasu kwanaki, ko kuma shekara 84 a jimlance. To a ce mutum sallar da yi ta nafila raka'a biyu Allah ya karbe ta a wannan daren, za a bashi lada a kalla wanda yi ainihin watanni dubu yana ibada. To sai kai lissafi gaba daya mutum nawa ne ke iya samun su shekara 80 ma a cikin mu a duniya. Kuma a ce misali Allah ya sa a bana shekara ta 1441 na hijira ka dace da Lailatul Qadri, kafin wannan shekara ma a baya ka dace da Lailatul Qadri a kalla guda goma ko kuma tun daga balagar har zuwa mutuwanka ka dace da lailatul qadari akalla guda 20 ko 30 to kai lissafi shekara 84 ko da 33 sau 80 sau 20 ko 30 kaga shekarun suna da yawa saboda haka wannan lailatul qadari da Allah ya boye a cikin goman karshe ga al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallama na daga cikin baiwar da yawa wannan al'umma bai yi wa sauran al'ummomi ba idan ka duba al'ummomin da suka gabace mu akwai wanda ke shekara 200 a duniya kafin ya koma ga Allah akwai wanda ke shekara 500 kusan shekara 1000 ko fiye da haka akwai wanda suke yi amma sai ka iske mu da shekarun mu da ba sa wuce 60 70 80 in an yi ainin ne a samu mai 100 100 da to amma zaka iske in aka tara ayyukan mu sai sun fi jan nauyin ma'auni akan ayyukan su saboda baiwar da Allah ya mana kasancewar mu al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma irin su lailatul qadari din da bai ba mu wasu al'ummomi kafin mu ba saboda haka akwai lailatul qadari yana nan duk wanda yayi aikin kwarai za a ninka masa kaman yayi ainihin ibada na shekara 80 da wani abu sa'an nan akwai su itikafi sannan kuma akwai su salloli waɗanda mutum ke tashi na tahajjud tsakanin shi da ubangijin sa yayi ko a jami'i ko shi kadai ko kuma shi da iyalinsa duk waɗannan abubuwa gara basa ne da Allah madaukakin sarki ya tana dama wannan al'umma sannan kuma ba kowa yake dacewa da shi ba sai wanda ya nema kuma wanda ya nema din ba wani abu ake rubutawa a goshin sa cewa wannan ya dace da lailatul qadari ko ya ganta ba sai dai alamomi da aka yi bayani na ainihin wato rashin zafi a wannan shekara a wannan daren in misali ana azumi da ainihin zafi ne yanayi a wannan dare ba zai yi zafi ba sa'annan babu hayaniya babu kukan karnuka ko jakuna da makamantansu da kuma alamomin cewa mutun ya ga bayan Ramadan din yana ƙara kusantar Allah da ayyukan alkhairi yana ƙara samun biyan bukata ga lamuransa da kuma lamuran waɗanda ya roƙa musu Allah sannan kuma Allah madaukakin sarki yana ƙara sa masa kyamar yin aikin laifi wanda Allah baya so yana ƙara kusantar ayyukan alkhairi to waɗannan duka alamomi ne dan haka ba a samu wannan ba ko kuma ba a samu wannan sai a goman ƙarshe dan haka kuma kamar yadda muka yi bayani a baya Ramadana kwanakin suna ƙarewa ne alkhairinsa suna ƙaruwa
wanda muke da goto a barabani ya tare mu da sharri na cutukan zamani ya alamar jiko mudin ga mutar Allah
to sai kuma kashi na biyu na ansar tambayoyin da masu sauraron mu su ma da yawan gaske suka yi kan tarihin marigayi shugaban Chad Idris Deby da aka kashe ranar Talata 19 ga watan Afrilu nan ma ga babban wakilin harkokin tsaro na sashen Hausa Hassan Maina Kaina da kashi na biyun na ansar da ya samu daga wani kwararre kan sha'anin yankin tafkin Chadi kuma tsohon shugaban kungiyar yan jarida a Najeriya Malam Nasiru Zahiruddin wanda zai dora daga inda marigayi shugaba Deby ya fara mulkin Chadi
ya kwace mulki a hannun Hassan Habre a cikin watan Disamba na 1980 to da ya karbe mulki a hannun Hassan Habre shine kai fara harkan mulkin nasa ya fara harkan mulkin nasa kuma sai Allah ya taimake shi a lokacin inda Allah ya taimake shi shine a cikin shekarar 2004 ko 2005 sai aka samu man fetur a kasar Chadi wannan man fetur da aka samu ya taimaka masa gaya domin tattalin arzikin Chadin ya habaka kuma ya ƙara samun karbuwa a kasar sannan ya tsaya zabubuka ya tsaya zabubuka ya kai so shida
amma kafin mu jin batun zabukan sa misali a tsawon mulkin da ya fuskanci wato yunkuri na juyin mulki ko kuma tawaye shi ma irin wannan shekarun da yana mulki
ya fuskanci yunkuri na tawaye musamman sannan akwai yunkurori ma da aka yi na juyin mulki na tawayen wanda shine daga ƙarshe dai har ya kai inda aka kashe shi shine tawayen mutanen arewa sun faro wannan tawaye ne daga can garin Faya Larju wanda yake arewacin Chad din to suka taho har suka zo suka kokarin yi wa Njamai na kawanya amma a so tari ana ta kokarin yi masa juyin mulki sanda yana shugaban kasar Chad
idan muka duba kuma gogormen da yake da makwabta musamman masu sauraro ina ga za su iya tuno gogoromin da aka yi akan tsibirin Auzu. Ko za ka dan mana bayani akan wannan?
To shi tsibirin Auzu wato shine ya sa ma a lokacin da aka yi wannan taro na Bagauda a Kano da ana kokarin yin sulhu kan Chadi, ita Libya ta shigo ne saboda a nan ne Libya take da abubuwan da take ganin tana so ta kare su. Kuma in ka kula yanzu in ka je kasar Chadi zaka ga irin abubuwan da musamman shugaba Muammar Gaddafi ya kwatsa a garin N'Djamena da wasu garuruwa na kasar Chadi din, hatta babban hotel da ke N'Djamena Kempeski kasar Libya ita ta yi shi. To dan samu da aka yi suka yadda da wasu shawarwari da aka yi tsakanin Chadin da Libya akan wannan Auzu din shine ya zama an samu kwanciyar hankali.
Idan muka duba shugaba Idris Deby, wasu suna masa kallon Jeremy Gwarzo, wasu kuma suna masa kallon dan kama karya mai mulkin fir'aunanci. Kama a bangarorin biyu, mai zaka ce dangane da wannan?
To ko shakka babu, Idris Deby dan gwagwarmaya ne kuma jarumi ne. Jarumtakarsa da ya yi, wadda na farko dai kaga yanda da ya kukan kura sai da ya koro yan Boko Haram suka fita daga kasar Chadi kap ikawansu haddikwa a cikin Najeriya. Na biyu, duk inda wata fitina ta tashi, ko a tsakiyar Afirka ne inda nan ne bangaren da ya fito, ko ko a yammacin Afirka ne da ake ganin ma kusan kamar dan yammacin Afirka ne shi, yakan shiga ya shiga burtu ko su tura sojojinsa su taimaka. Musamman kaga ya taimaka a Niger, ya taimaka a Mali, ya taimaka a Burkina Faso, yana kuma kan taimaka a yanzu nan maganar da muke yi a nan inda Burkina Faso da Mali da Niger suka kai iyaka. Haka kuma a wato kasar tsakiyar Afirka nan ma, saboda rigingimin da suka yi ta faruwa da Congo, babu irin kokarin da bai bar tura sojoji su tabbatar da cewa an kwantar da wannan tarzoma. Wannan shine ya jawo majalisar kasa ta Chadi ta bashi mukamin marshal, wato babban komanda ne a soja. Duk wanda ya zama marshal shine karshe kat.
Amma akwai kuma rabin da ake cewar kamar yana taimakawa wurin wato rashin zaman lafiya ko kuma yan tawaye musamman a jamhuriyar tsakiyar Afirka da kuma Boko Haram makanta, me gaskiya wannan rarrabe?
To an yi wasu irin wannan musamman lokacin shugaba Jonathan da ake zargin cewa ya nemi a bashi wasu kudade a zargin na cewa an bashi zai kawo Ibrahim Abu abin da shi Abubakar Shekau su a zauna akan tebur a yi musayar yawo. To an ce an ba da kuɗin kuma daga baya ma an buga masa waya baya ɗauka. Wannan dukkan su suna cikin zargen da ake yi na wannan. Sannan maganar kama karya a mulki, to kaga duk mutumin da aka ce an yi zaɓe har so shida ko yaushe shi yake ci, kaga akwai rashin demokradiya a wannan. Shekara 30 ya kwashe cur, yana ɗaya daga cikin shugabannin Afirka a yanzu da suka fi daɗewa, in banda makwabcinsa shugaba Paul Biya na Kamaru da kuma can na Uganda wato Yoweri Museveni. A yanzu dai a Afirka babu wani shugaba da za a ce ya yi daɗewar da shi Idris Deby ya yi a kan karagar mulki.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban ansoshi kan azumin watan Ramadan da kuma tarihin marigayi shugaban Chadi Idris Deby. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da Malam Sani Zaharuddin da Malam Nasir Zaharuddin da suke ansa mana tambayoyin, da kuma wakilinmu a Abuja Hassan Maina Kaina da kuma wanda ya hada mana sautin Hailu Haile. Ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam. Yanzu kuma ga shiri na gaba,
wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafar Manchester City ta Ingila na daddala shi gasar Premier ta bana, bayan da a yau ta yi nasarar doke Crystal Palace da ci 2 da nema a mako na 34 na gasar. City din na iya samun tabbacin lashe gasar karo na uku a cikin kakar wasanni hudu a gobe Lahadi, idan Manchester United da ke binta ta sha kashi a wasan da za ta fafata da mai rike da kofin a halin yanzu wato Liverpool a gobe din. kungiyar ta City ta lashe gasar ta Premier sau biyu a jere kafin aka kar wasannin da ta gabata sa'adda Liverpool din ta kwace kambin a hannunta. Mai horar da ƴan wasan kungiyar Pep Guardiola ya ce tuni da suka shirya wa bikin daga kofin gasar ta bana duk da yake babu tabbacin ko za su sami daga kofin a gobe. A can kasan teburin gasar kuma Brighton ta dan kara dagawa sama daga ajin faduwa daga gasar ta Premier sakamakon doke Leeds United da ta yi a yau ita ma da ci biyu da nema inda ta kara tazara da matakin faduwa daga gasar da maki 10. Brighton din na da damar ci gaba da fafata babbar gasar karo na biyar a jere bayan da ta dare matakin ta 14 a teburin gasar. Kana kuma ta bada tazara mai kwari tsakaninta da Fulham wadda ke matsayin ta 18 wadda kuma za ta kara da Chelsea a wasanta na mako mai zuwa. A kasar Spain kuma kungiyar Atletico Madrid na dada kusantar lashe gasar La Liga ta kasar ta bana bayan da a yau ta doke Elche da ci daya mai ban haushi. Duk da yake kungiyar ta Elche ta sami bugun penalty da zai bata damar farke cin a mintuna na karshe na wasan to amma kuma ta barar da damar tata. Wannan nasara kuma ta kara wa Atletico din da ke saman teburin gasar maki ya zuwa 76 tare da wasanni hudu da suka rage na gasar. Gwamnatin kasar Burtaniya ta ba da dama ga makallata 10,000 a filayen wasa a wasanni biyu na karshe na gasar Premier ta bana a kokarin da gwamnatin ke yi na komawar ƴan kallo a filayen wasa. Tun a watan Maris na shekara ta 2020 ne aka hana ƴan kallo shiga filayen wasa sakamakon annobar coronavirus. To sai dai biyo bayan alluran rigakafin da ake cikin yi a halin yanzu. Gwamnatin ta Burtaniya na kudurin baiwa kowace kungiya damar buga wasa tare da ƴan kallo har 10,000 a wasannin biyu kasar na karshe na gasar ta bana. Hakan na nufin daga ranar 17 ga watan nan na Mayu kungiyoyin da ke fafata gasar ta Premier za su saka kashi 25 cikin 100 na yawan makallata da filayensu ke dauka ciki har da makallata 500 daga kungiyoyin da suka zo bakunci. Wannan kuma wata babbar nasara ce ga gasar ta Premier wadda ta dade tana fafutukar ganin an sassauta dokokin na hana makallata shiga filayen wasa lamarin da suka ce ya shafi armashin wasannin gasar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Yanzu kuma ga shirin tasirin azumi ga matasa albarkacin watan Ramadan.
Muhammad Sani wanda ake cewa Malam Dan Iya a nan babban birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Wa azumi iya da fa'idodi masu yawa musamman ga matasa. Azumi yakan kare sha'awa. Yaro ko matashi wanda yake ya dan yi ɗan shekaru haka daga 15 abin da ya sama yana da sha'awoyi masu yawa a tare da shi. Annabi yake cewa mana fa alaikum bisawm fa innahu lahu wija. Saboda yara in babu sha'awa a tare da su komai na ibada baya musu wahala. Saboda ita sha'awa ita ce taro abubuwa na shirme. Sayyidina Ali yake ce mana rukibal haywan min shahawatin bila aql wa rukibal malaika min aqlin bila shahawa wa rukibal insan min kilayhima. Sayyidina Ali yace Allah ta'ala ya halicci dabba ita wato sha'awa ga ita bata da hankali, shi kuma malaika Allah ta'ala ya halicce shi yana da hankali baya da sha'awa, shi kuma dan adam Allah ta'ala sai ya halicce shi da duka biyu ga sha'awa ga hankali. Sayyidina Ali yace wato idan sha'awar shi ta hau sama ta yi ƙarfin hankalin shi dan adam sai ya koma sara dunal haywan, sai ya koma dabba ma ta yi shi, sai kaga ya taba abin da ba nashi ba, sha'awa kenan. Shi ko azumi yana kare sha'awa, wato ba tsahi ba kadai, matasa su ne ma ya cancanta a ce sun kula da azumi saboda suke da ƙarfi a jika sannan suke da sha'awa mai ƙarfin gaske. Ita ko sha'awa takan hallaka mutum a duniya. Kenan matasa ina kiran ku tunda ƙarfin ku wato ku saba. Annabi ji ga mana yake cewa at-taubatu hasanatun, tuba abu ce mai kyau, walakin inda shababi ahsan, a wurin matasa ta yi kyau. Da samari matasa ina kira a gare ku, wannan azumi dama ce Allah ya ba mu subhanahu wataala ta mu koma gare shi gaba daya. Ubangiji ta'ala ya gafarta zanubanmu, ya yahi mana laihukanmu, ya ba mu ƙarfi akan wato kada mu yi hankali. Kuma zaka ga mutum wai da sahi sai a tarki wani kallon film wai na rage huni, ladan azumin ka ne kake rage, ka rage wa azumin lada. Kenan ka kafa lokacin ka a banza kana matsayin matashi ka kula da wannan abubuwan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda ya hada shi, da kuma injiniyan mu ne yanzu Ni Ibrahim Kadamu, shigar baki muku fatan alheri. Wassalam.